sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Muhammad Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 29 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Baballe, adadin waɗanda cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan 10, yayin da kusan mutum 500,000 suka mutu. Shugaba Donald Trump ya ce san ba ta taɓa sanar da shi cewa wani rukunin sojojin ƙasar Rasha da ke tattara bayanan sirri suna ba mayakan Taliban tukwici a ɓoye don su kashe dakarun Amurka da ke Afghanistan. Sannan za ku ji cewa wasu matsaloli da suka haɗa na annobar coronavirus sun sa za a ɗage zaben ɗan majalisar dokoki a ƙasar Somalia.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu aji cewa wasu 'yan Najeriya sun fara koka kan shirin ƙarin kuɗin tikitin jirgin sama da kashi 100% gabanin sake buɗe harkokin sufuri a ƙasar.
Ƙarin kuɗi ne sufurin jirage bai dace ba a daidai wannan lokaci da aka fito daga wannan yanayi na COVID-19 da ya shafi dubban kasuwanci da hada-hada da mutane suke.
To za ku ji ƙarin bayani. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya za ku ji cewa yanzu hankali ya karkata kan wanda zai gaji homin Bachama. To ko me ƴan masarautar ke cewa?
Sai wariya ba bai damu da ko kai musulmi ne ko kirista ne ya rungumi kowa ya rike shi ne kuma abinda nake son mutanenmu su koya daga wurin za su fi da shi.
Sannan Sarfil Hashim Gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan 10, yayin da kusan mutum 500,000 suka mutu. A jiya Lahadi, Jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin yaɗuwar cutar ta fitar da wannan sabuwar ƙididdiga. A 'yan kwanakin da suka gabata, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shiga shafin Twitter ya wallafa cewa adadin ya dushi miliyan 10, inda har ya tunatar da cewa ya zama dole a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19. Har zuwa yanzu Amurka ce jagaba a yawan masu dauke da cutar a duniya, inda take da mutum miliyan 2.5, yayin da wasu sama da mutum 125,000 suka riga mu gidan gaskiya a cewar Jami'ar ta Johns Hopkins. A ƙarshen makon nan jihohi 5 ne suka bada rahotannin karuwar barkewar cutar a Amurka, inda Florida ta samu sabbin mutum 9,585 da suka harbu da cutar cikin sa'o'i 24. To mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya dora laifin ƙarin yaɗuwar cutar da ake gani a 'yan kwanakin nan akan matasa, inda ya zarge su da yin fitali da ƙa'idojin da aka gindaya na kare yaɗuwar cutar ta coronavirus. Yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na CBS mai taken Face the Nation a jiya Lahadi, Pence ya ce babu haufi ƙarin ayyukan gwaje-gwaje da aka yi ya kai ga gano ƙarin mutane da suka haɓu da cutar. Ya kuma kara da cewa matasa da ke taruka iri-iri ne suke watsi da matakan kariya da gwamnatin tarayya ta shimfiɗa ne da za a bi lamarin sannan a hankali wajen maido da harkokin kasuwanci. Jihohin da suka samu ƙarin mutanen da cutar ta harba sun hada da Florida, Texas da Arizona, inda ranar Juma'a kadai an samu sabbin mutum 40,000 da cutar ta kama a ƙasar baki ɗaya. Shi dai mataimakin shugaban na Amurka ya soke wata ziyara da ya shirya zai kai a jihohin na Florida da Arizona saboda ƙarin adadin mutanen da cutar ta kama a jihohin biyu. Har ila yau Amurkan shugaba Donald Trump ya ce san ba a taɓa sanar da shi cewa wani rukunin sojojin ƙasar Rasha da ke tattara bayanan sirri suna ba mayakan Taliban tukwicin kuɗi a ɓoye don su kashe dakarun Amurka da ke Afghanistan. Trump ya shashantar da wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa, wanda ya rawaito cewa wasu jami'an leƙen asirin Amurka sun gano cewa jami'an tattara bayanan sirri na Rasha na da hannu a yunkuri ko kisan da ake a nahiyar Turai, a wani mataki na haifar da rudani a yankin yammacin duniya da kuma wasu kashe-kashe da aka yi a Afghanistan a bara, kuma har ma an sanar da shi a watan Maris. Amma shugaban na Amurka ya shiga shafin Twitter ya musanta rahoton, yana mai cewa babu wanda ya sanar da shi cewa Rasha na sa ana kashe sojojin Amurka a Afghanistan kamar yadda jaridar New York Times mai yada labaran ƙarya ta rawaito. Kuma ko mataimakinsa shugaban Amurka Mike Pence da shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows ba su sanar da shi ba. Akalla dakarun Amurka 20 aka kashe a Afghanistan a bara, sai dai babu masaniya ko waɗanne ne ake zargi rashin da hannu a mutuwarsu. Masu suka sun sha ikirarin cewa shugaba Trump kan tunkari batutuwan da suka shafi Rasha da sassauci cikin sama da shekara uku da rabi da ya kwashe yana mulki. Amma nashi bangaren ya ce babu wani shugaban Amurka da yake nuna wa Rasha matsin lamba kamar shi. Ita dai Rasha da kungiyar ta Taliban sun musanta wannan zargi da jaridar ta New York Times ta wallafa.
Wanda nan ba da jima ba zai sake dawa da karashin labaran duniyar. Gabanin sake bude ayyukan sufurin jirgin saman Najeriya, ministan sufurin jirgin saman kasar Honorable Hadi Sirika ya buƙaci fasinjojin kasar su zama masu bin ka'idoji da hukumomin lafiya suka gindaya saboda lafiyarsu duk da taimakon sabbin na'urori da gwamnatin kasar ta shigo da su saboda a takaita cuɗanya a lokacin da duniya ke ci gaba da fuskantar barazana sakamakon cutar annobar coronavirus. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani.
Ni dai a ra'ayina dangane da karin kudin tiketin jirgin sama ake so a yi shine gaskiya zai dan bada dama dan farfado zuwan wannan cutan na coronavirus ya jawo karayan tattalin arzikin su.
Wani fitaccen dan kasuwa Muhammad Awwal Ma'azi kenan da ra'ayinsa akan yadda karin kudin tiketin jiragen sama zai shafi al'umma. Baya ga karin kudin tiketin sufurin jiragen sama da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama wato FAN ta ayyana a cikin wannan wata da muke ban kwana da ita na kaso 100% wasu 'yan kasar sun tofa albarkacin bakin su akan yadda wannan karin zai shafi kasuwancin su tare da takurawa masu sayan kayayyaki. Wata fitacciyar 'yar kasuwa Abida ta bayyana yadda karin zai shafi kasuwancin ta da cewa
dangane da wannan karin kudin tiketin na jirgi da aka ce za a yi 100% gaskiya zai shafi masu kasuwanci da dama ba ni ba ma har duk wanda ke kasuwanci saboda abin da za a yi la'akari da shi shine in kai tafiya za ka biya kudin jirgi banda kudin jirgin da zaka biya in ka je inda zaka je ko nan kasan mu na Najeriya ne ko kuma a waje sai ka biya kudin hotel kuma mota kuma duka zaka sa su cikin ɗan abubuwan da kai na kasuwancin zai ƙara maka kaya kudi sosai so yanzu da haka ma da ake yi ma mutane na kuka da shi balle yanzu a ce an ƙara
ana sa bangare Rabi Abdullahi Makarfi ya ce ƙarin kaso 100% ga kudin tiketin jiragen sama bai dace ba
ra'ayina akan maganan ƙarin kudin sufurin jirage bai dace ba a daidai wannan lokaci da aka fito daga wannan yanayi na COVID-19 da ya shafi duban kasuwanci da hada-hada da mutane suke ya kamata ne a ce gwamnati ta duba ta sauƙaƙa ma mutane kafin al'amura su miƙe su dawo daidai.
A bangaren shigowa da na'urar robotics domin takaita cuɗanyar mutane gabanin sake buɗe ayyukan sufurin jiragen saman Najeriya, ministan sufurin jiragen sama Honorable Hadi Sirika ya bayyana cewa ya gamsu da gwajin aikin jiragen sama da suka gudanar nar ajiya sabar duba da yadda aka sanya na'urori da sauran kayayyakin kare kai saboda yuwar sake bude ayyukan sufurin jiragen sama nan ba da jimawa ba.
More than 90% of the flight spaces will pass through Lagos and Abuja. We've trained our staff to ensure the physical distancing. We've provided COVID-19 compliant toilets. We've provided for hand sanitizers. We've reduced the amount of people the departure halls will take. So we've done everything humanly possible to ensure that people remain physically distant and of course they're also
wani malami a jami'ar jihar Benue Dr. Hamid Muhammad wanda ya sauka a filin tashi da saukar jiragen saman Nnamdi Azikiwe a birnin Abuja ya yaba da tsarin yin amfani da na'urorin robotics da aka kaddamar.
Gaskiya zai taimaka kwarai da gaske rage yaɗuwar ciwon kuma zai rage cuɗanya matakin da su ɗauka gaskiya yana da kyau.
Masana a fannin sufurin jiragen sama dai sun bayyana cewa wannan sabon tsarin yin amfani da na'urorin robotics tare da gwajin aikin jiragen sama da aka gudanar na nufin cewa akwai yuwar fasinjojin kasar ba za su shafa tsawon lokaci ba kafin su fara zirga-zirgar su na yau da kullun. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, to nan gaba kaɗan za mu je jihar Adamawa, Najeriya domin jin yadda ake shirye-shiryen zaben sabon sarkin Bachama. Amma kafin nan ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Wani babban jami'in Amurka ya yi zargin cewa Iran za ta zama dillaliyar sai da makamai muddin Majalisar Dinkin Duniya ba ta sabunta haramcin da aka ba mata na sayen makamai ba. Wakilin Amurka na musamman kan harkokin Iran Brian Hook ne ya bayyana hakan yayin wata kira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a lokacin wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular Larabawa. A dai shekarar 2010 Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba takunkumin sayen makamai akan Iran, wanda wa'adinsa zai kare a watan Oktoba wannan shekara. Jami'in na Amurka ya ce a yi watsi da barazanar da Iran ke yi na cewa za ta mai da martani muddin aka sabunta takunkumin. Shi dai wannan haramci na sayen makamai ya hana kasar ta Iran sayen jiragen sama, tankoki da jiragen ruwa na yaƙi da sauran makamai a fili. Sai dai hakan bai kore zargin da ake mata na shigar da makamai cikin Yemen, inda take marawa 'yan tawayen Houthi baya ba. Ita dai Iran ta musanta zargin aikawa da 'yan tawayen na Houthi makamai. Hukumar zaɓe a Somalia ta ce ba za a iya gudanar da zaɓen majalisar dokoki kamar yadda aka tsara a ƙasar ba. Shugabar hukumar Halima Ismail Ibrahim ce ta sanarwa majalisar wakilan ƙasar, inda ta ce bambancin ra'ayin siyasa, rashin tsaro, ambaliyar ruwa da kuma matsalar annobar cutar COVID-19 sun sa ya zama dole sai an ɗage zaɓen. A da dai an tsara za a gudanar da zaben ne a ranar 27 ga watan Nuwamba, yayin da wa'adin shugaban kasa zai kare a ranar 8 ga watan Fabrairu baɗi. A halin da ake ciki, hukumar ta ce ana buƙatar akalla wata 9 nan gaba kafin a sake wani sabon shiri domin gudanar da zaɓukan. Ga dukkan alamu za a je zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar Poland da aka yi, yayin da sakamakon farko na zaben ya nuna babu wani ɗan takara da ya samu ƙuri'u masu rinjaye da ake buƙata kafin lashe zaben. Sakamakon farko da aka fara fitarwa ya nuna cewa shugaba mai ci Andrzej Duda mai ra'ayin mazanjiya ya samu kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai magajin garin Warsaw Rafal Chikowski mai matsakaicin ra'ayi da ya samu kashi 30, yayin da fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Simon Holonia ya samu kashi 13. Masu sa ido kan zaben sun ce ba su ga wata alama da za ta sa sakamakon zaben ya sauya cikin makon nan ba, kuma hakan na nufin 'yan takara biyu da ke gaba-gaba za su sake gwada kaiminsu a zagaye na biyu a ranar 2 ga watan Yuli mai zuwa. Ita dai jam'iyyar shugaba Duda ta Law and Justice Party na fata ne ta samu ƙarin rinjaye a majalisar dokokin ƙasar domin aiwatar da manufofinta da suka hada da na yadda za a tunkari shigar baki ƙasar ta Poland, matakin da ƙasashe da dama da ke kungiyar tarayyar Turai suka ayyana a matsayin wanda ya saba wa tsarin demokuraɗiyya.
Labaran duniyar kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da yanzu ake ci gaba da alhini da kuma yayin mutuwa babban basaraken nan Homin Bacama a jihar Adamawa, wato Honin Stephen wanda sarki ne mai daraja ta ɗaya, yanzu haka hankula sun karkata ga batun wanda zai maye gurbinsa, ganin irin rawar da ya taka a lokacin da yake kan karagar mulki tsawon shekaru 8. Daga Adamawa ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Shi dai marigayi Homin Stephen, wanda tsohon kanadin soja ne, tuni ma aka kai shi kushewa a jiya Lahadi a garin Lamurde, kamar yadda al'adar Bacama ta tanada. Ya kuma rasu yana da shekaru 66 a duniya. Ya kuma haika karaga ne a shekarar 2012 a zamanin gwamnatin Murtala Yako, bayan da ya karbi sarautar. Biyo bayan rasuwar marigayi Homin Asad Zadok, wanda ya rasu a birnin Alkahira bayan ya yi fama da jinya. To sai dai kuma ya ma zuwa yanzu hankulan talaka da kuma masu ruwa da tsaki a harkar sarautar masarautar Bacama sun karkata ne ga batun wanda zai mai gurbinsa, dubi da irin rawar da ya taka wajen samar da zaman lafiya. Chief Timaus Matais da ke zama zambalaita Hamma Bacama kuma mai magana da yawun masarautar ya ce za a dade ana tuna rawar da marigayi Homin Honin Stephen ya taka a zamaninsa.
Kasan a masarauta abinda aka zauna da jiki ne a naka sarki ya mulki, wani rana ya zo kwanansa ya kare, ba abin mamaki ba ne a wurinmu. Ba mu kukan sarki kamar yadda aka saba kukan mutum yadda, amma ba za a ce ba mu ji a jiki ba, mun ji a jiki. Amma daga sarki kwanansa ya kare kama ka al'ada ce a yi maza a yi janayizarsa, ba a bata lokaci, kuma halin janayizar sarki kamar al'ada ne ake bi bisa da ka'ida. To na da dai bai wariya ba. Bai wariya ba bai damu da ko kai musulmi ne ko kirista ne ya rungumi kowa ya rike. Shine kuma abin da nake son mutanen mu su koya daga wurin sa su bida shi. Kuma mutum ne mai son zaman lafiya sosai. Yana ka'ida lokaci ya zauna ya ji duk gamoyi da suka samu mutane. Kuma idan mun ka zauna mun da hakari da abubuwan da yake tafa faɗa mana duk lokacin da muka taru a gaban sa. Zamu zauna lafiya da juna.
To wai ko menene fatan sauran al'umman yankin? Alhaji Aliyu Tukur na mai fatan cewa
to abin da muke tunani dai sai dai mu ce Allah Ubangiji ya bamu wanda zai mai gurbin bari dai saboda irin yadda muke zamantakewa da shi da kyawawan halinsa da kuma yadda yake tafiyar da shugabancinsa a wannan yanki na Liman Federation saboda shi marigayi mutum ne wanda yake kyakkyawan shugabanci ya rike yankinsa cikin mutunci da kuma tunani mai kyau ba tare da matsala ba.
Shi ma Musa na Iraki wanda ya sha fiye da shekaru 30 a yankin da Numan cewa ya yi.
To a gaskiya ba mu ji daɗin abun ba, ka san mutum ne wanda ya shi kuma shi ya zama uba ne a gari. Zan rage sa ba sai dai mu ce Allah ya ba mu nagari kuma shi kan ta gare. Wanda Allah ba mu wanda muke tsauna wanda yake kauna ba muke son sa. Dan gari kan duk wanda Allah ya sa aka ba mu zamu ba shi alƙan kai mu zauna shi lafiya kuma fatan Allah hada kan mu gaba daya.
Amma sakon jaje da ya aike wa gwamnati da kuma al'umman jihar Adamawa shugaba Buhari ta bakin hadiminsa ta fuskaci hukuncin yan labarai Malam Garba Shehu ya buƙaci masarautar bace mane da ta yi katin tana tsufa wajen zaben sabon sarki da zai dora kan abin da ya kira kyawawan ayyukan marigayi Honest Steven Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida da Ibrahima yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A cikin wannan shiri na ciki da gaskiya za ku ji cewa hukumar yaki da cin hanci tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya ICPC ta kaddamar da binciken almundan hana mai alaka da tallafin coronavirus da aka tara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Daidai lokacin da muke dakon kawo muku martani daga kwamitin da shugaba Buhari ya kafa kan yaki da annobar coronavirus da ke karkashin sakataren gwamnati Boss Mustapha. Sai ga shi hukumar yaki da cin hanci tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya ICPC ta tabbatar da kaddamar da bincike kan zargin wawure kudin tallafin ko wani sashen tallafin da wasu suka yi ko ma suke kan yi. Hakan yasa hukumar ICPC rubutawa kwamitin yaki da corona takardar gudanar da binciken gano waɗanda suka yi zarniya domin a samu dawo da kuɗin aljihun gwamnati da ba mamaki sun kai biliyoyin naira. Shirin ciki da gaskiya ya shiga hukumar ta ICPC inda ya zanta da daraktan ilmantarwa na hukumar Muhammad Ashir Baba wanda ya ce a kullum suna gayyata aƙalla mutum biyu don yi musu binciken kwakwaf kan kuɗin tallafin.
Hukumar ICPC ta yi uwa ta yi madaukiya dangane da abin da ya shafi corona ba don komai ba saboda dukiyar jama'a da ake fitowa da shi daga lalitar gwamnati da kuma gudunmawa da 'yan kasuwa suke badawa ya haɗu ya zama maƙudan kuɗi da ainihin dukiya da ake rarrabawa jama'a ko da ya kamata a rarrabawa jama'a da sunan tallafi. To sai muka ga idan muka ce za mu kame hannunmu mu zura ido haka kawai to gaskiya za a yi ta sama da fadi. Za a yi ta yi ne waɗanda ake yi domin su ba sani ba. Domin wannan abu fa ya shafi talaka ne. To shine muka fito muka ga bai kamata mu tsaya haka kawai mu zuba ido ba. Domin daga ƙarshe mu ne za mu zo muna kame mutane muna ɗaurewa a sanadiyar hali na rashin gaskiya akan wannan rarraba tallafi. Mataki na farko da muka ɗauka wato mun ba wa gwamnati shawara tunda dokarmu sashe na 6 ba zuwa da ta ba mu dama mu ba wa gwamnati shawara ko da ma hukumomi ne ko da mutum ne mai zaman kansa ba shawara akan yadda zai gudanar da lamarinsa ba tare da ya fada ya saba doka na rashawarar cin hanci ba. To kaga sai muka zauna muka bada abin da ake kira advisory wasu wannan kwamiti da shugaban kasa ya kafa muka ce to lokacin da ake fitowa da duke jama'a
kudi shi wannan kwamiti dake karkashin sakataren gwamnati Najeriya Boston
Mustafa yawa madalla to shi wannan kwamiti da daga matakin shukan su kwamiti din har zuwa na gwamnati tarayya hannun jihohi to a tabbatar da cewa an bi ka'ida akwai ka'idoji na fito da kudi akwai ka'idoji na rarraba kudi akwai kuma ka'idoji na bayani yadda aka yi da kudin sannan kuma ba kawai kudi ba ma duk dukiyar da aka dauko misali hatsi da ake yabuwa daga rumbu din nan yawa a tabbatar da cewa ya kai inda ya kamata ya kai domin kar kwalliya ta zo mata mai da kudin sabulu ba domin dan dukiyar yana da yawa Najeriya tana da fadi sai kaga an je wata kila an rarrabawa mutane kalila an dauko su a television ko an dauko su a hoto ko ana yayadawa alhali da yawa galibi musamman abin da yake faruwa ba yawa to bayan wannan shawarwari da muka ba gwamnati da za ta kimanta da kimanta wannan aiki yawa to sai ya zama mu ma mun kafa kwamiti din mu na musamman domin ta bibiyi inda ake rarraba waɗannan dukiyoyi domin a tallafa wa jama'a duk inda kaga ake wannan rabe-rabe to akwai ainihin kwamiti na musamman waɗanda suke wakiltan hukumar ICPC saboda me saboda ba ma son a yi almundahana yawa to waɗannan su ne matakai da muka dauka to sannan kuma sai daga baya muka samu korafi da yawa mun samu korafi
na daga wajen jama'a cewa watakila ba su samu wannan
wajen jama'a daga wajen yan kasuwa ba an karbi kayan su ba biya su ba daga wajen jama'a abubuwa ba su kai musu ba sannan ga su dai wani lokaci ma sai kaga an tara mutane ne an ce za a bada an bada mutum ɗaya biyu an dauka a hoto shikenan a sauran duk sai a ce su watse su zo gobe su karba to yaushe goben zai zo su zo a ce musu su ga wane wannan groups just ga wancan an kafa yaudarar mutane kenan to mun samu korafi da yawa kuma muna nan muna bincike ka san abu ne da ya shafi bincike ba wai kawai da mun samu korafi shikenan sai muje kotu bane a'a kafin a je kotun nan dole sai an yi bincike
amma akwai yiwuwar a cikin binciken da kuke akwai yiwuwar za a je kotun
a'a me zai hana bayan gashi muna zuwa kotun ai bayan muka fara zuwa kotu ba muka aika kotu gida ne a wajen mu mutane da yawa nace maka nawa ne nace maka mun daure suna nan a kuma a tsare ai zuwa kotu wannan tatibin ne idan har muka yi bincike muka gano cewa jami'in gwamnati ya ci amanan al'umma a wannan rabo na tallafi babu abin da zai hana mu zuwa kotu bayan mun kwato dukiyar jama'a kenan nake gaya maka
ga masu sauraron wannan shirin na san za su zo su ji watakila ana gab da daukar wani mataki ko kuma an yi nisa ga wani bincike da aka gano wasu sun yi almundahana waɗanda ba za a bari su sha daga zaluncin da in an same su sun yi ba
eto in kana magana akan wannan corona ne ba zan zauna anan in gaya maka wane da wane da wane muke bincike ba domin bincike shi dama al'adan bincike ya gaji sirri yawa to sai dai lokacin da muka gama binciken mu idan muka kai hukuma muka kai kotu to insha Allah kuma kowa zai san yan jarida ma musamman ko da ma kuna zuwa kotu ko ba a gayyace ku ba to kaga duk abin da ku gani gashi nan za mu kai kotu kuma kowa zai sani amma lokacin muka bincike ba za mu ce wani da wani da wani ne muke bincike ba amma ina tabbatar maka kusan kullun sai mun gayyato mutum ɗaya ko biyu muna musu bincike
yawa wannan da ya nuna akwai tabbacin an aikata almundana da wani sashi na wannan kudin da tallafi kenan
eh to in kace tabbaci ya zama an gama bincike kenan ka gane ai shi korafi da bincike ba sa nuna tabbacin aikata laifi korafi da bincike ba sa nuna ainihin tabbacin aikata laifi sai in an gama binciken ka fahimta ai yawa to sai dai ai hakuri a gani idan binciken ya nuna an aikata laifin falilail ham amma a tsakiyar bincike ba ka da daman ka fito ka ce tabbas gashi nan an aikata laifin
akwai mutane da muka yi hira da su da dama da suka nuna wasu shaida a wannan tallafin ba kuma an yi alkawarin za a tallafa musu wasu sun zauna a gida sun bi doka wasu masu karamin karfi ne wasu ma zan iya cewa musakai ne wasu ga sunan dai kungiyar na kasa su da sauransu me za ku ci musu kan wannan korafi da suke cewa Rijiya ta bada ruwa
guga ta hana wannan haka yake. To amma ina so kar mu manta da wani abu, ko ba tallafin ko da tallafin, ka fahimta, kai ko da ba za a ci gaba da tallafin nan kullun a dinga ba mutane, akwai waɗanda ba za su iya rayuwa akan tallafin ba. Saboda me? Saboda sai sun fita sun je sun yi sana'an nan nasu, sun zo sun biya wa iyalin su bukata. Ka gane? Misali, kaga yanzu yara suna gida ko ba sa zuwa makaranta, misali, to kaga tallafi ba zai kai yara makaranta ba, ko da ma kace za ka yi musu abinci kamar yadda aka saba, wannan abin da ake kira a turance school feeding, ko ba haka bane, a kai musu har gida, kaga wannan ba makaranta bane, ka gani? To ya kamata a ce kaga wannan ma talaka ya shiga halin kakanikai, ba magana rashin tallafi bane yasa talaka kakanikai, wannan kullewa din shi ma matsala ne shi kadansa.
To in ko haka ne, akwai labarin da muka ji cewa kun ma rubuta wasiƙa musamman ga watakila ma'aikatar da take raba wannan tallafi, cewa kuna so ku gudanar da bincike ko akwai tunanin da kuke da korafe-korafe da kuka samu, ina gaskiyar wannan magana?
Wannan gaskiya ne, mun rubutawa shi shugaban wannan hukuma, mun nusar da shi cewa ana akwai korafe-korafe da muka samu kuma muna aiki akai. Wannan batu gaskiya ne, mun gano korafe-korafe kamar yadda nace maka, kuma mun sanar da wannan hukuma da shugaban ma'aikatan gwamnati yake, shugaban sakataren gwamnati yake shugabanta, mun sanar da shi. Amma kuma waɗanda suka shigo hannu sun shigo hannu, muna kuma binciken su, kuma abin Allah da ya kiyaye.
Daraktan ilmantarwa na hukumar ICTC Muhammad Ashir Baba kenan kan batun kudaden tallafin coronavirus da aka tara. Sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamiyele Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Guma daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da Sarfil Hashim, to yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wani babban jami'in Amurka ya yi zargin cewa Iran za ta zama dillaliyar sai da makamai muddin Majalisar Dinkin Duniya ba ta sabunta haramcin da aka ba mata na sayan makamai ba. Wakilin Amurka na musamman kan harkokin Iran, Brian Hook, ne ya bayyana hakan yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a lokacin wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular Larabawa. A dai shekarar 2010 Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba takunkumin sayan makamai akan Iran. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan 10, yayin da kusan mutum 500,000 suka mutu. A jiya Lahadi, Jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin yaɗuwar cutar ta fitar da wannan sabuwar ƙididdiga. A 'yan kwanakin da suka gabata, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shiga shafin Twitter ya wallafa cewa adadin ya dushi miliyan 10, inda har ya tunatar da cewa ya zama dole a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19. Hukumar zaɓe a Somalia ta ce ba za a iya gudanar da zaɓen majalisar dokoki kamar yadda aka tsara a ƙasar ba. Shugabar hukumar Halima Ismail Ibrahim ce ta sanarwa majalisar wakilan ƙasar, inda ta ce bambancin ra'ayin siyasa, rashin tsaro, ambaliyar ruwa da kuma matsalar annobar cutar COVID-19 sun sa ya zama dole sai an ɗage zaɓen.
To masu sauraro, da hakan ya muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu Babangida Jibrin, wanda ya rasa kawunsa Alhaji Hassan Usman Zaria. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Bahira Jude da ya haɗa mana shirin, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu kasance lafiya. We'll be right back.